Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da numar dalol da kuma niya muryar arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Assalamu alaikum Ibrahim ka almasi garba ne da ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan hantsi na ranar Talata 6 ga watan Afrilu. Bayan labaran duniya za a ji cewa an yi taro kan tsaro a Kaduna. Za a kuma ji cewa cutar sankarau ta wanzu zuwa sassan Adamawa. Kamar kowace ranar Alhamis kuma Usman Kabara na tafi da shirin na kasa ba kasawa ba. Akwai sharhin jaridun kasar Ghana da kuma wasu daga cikin ayyukan masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum. Gwamnatin shugaba Donald Trump ta jingina barazanar da ta yi na cewa za ta raba duk wasu iyalan da ta kama suna tsallaka bakin iyakar Amurka da Mexico domin shigowa cikin Amurka. Jiya ne minista harkokin cikin gida John Kelly ya shaidawa majalisar dattijai cewa uwa da ƴaƴanta ba za a raba su ba sai dai idan ya zame wajibi a yi hakan. Ya ce misali idan aka samu iyayen da ba su da lafiya ko kuma aka same su da laifin zamowa mashaya musamman shan kwaya ba bisa ka'ida ba, to za a yanke wannan hukunci a kansu. Amma dai ma'aikatar tsaron na cikin gida ta ce za a raba iyalan da aka samu za a shigo Amurka ba bisa ka'ida ba idan daga kasashen yankin nahiyar tsakiyar Amurka suka fito. Kelly ya shaidawa sanatocin cewa sake wannan manufar gwamnati ya biyo bayan raguwar adadin kame bakin haure ne da aka yi a cikin shekaru 17 da suka gabata. Ya ce a cikin watan da ya gabata an samu kasa 17,000 sabanin abin da ake samu a wani lokaci can baya. Ya ce ba shakka mun ga raguwar bullowar bakin haure daga yankin kasashen Amurka da tsakiyar zuwa cikin Amurka. Kelly ya ce hakan ya faru ne ko saboda kalaman shugaba Donald Trump ciki har da batun kame bakin haure masu shigowa Amurka ba bisa ka'ida ba.
Wani jami'in ƴan sanda a ƙasar Somalia ya ce an ji ƙarar fashewar wani abu da daren jiya Laraba. Captain Aden Hassan ya ce fashewar ta auku ne a gaban shagon sayar da abinci wanda ke kusa da gidan tsohon jakadan Turkiya da ke yankin Hudan. Hassan ya ce an ji wannan ƙarar a kusan duk faɗin birnin, sai dai kawo yanzu ba su san adadin barnar da wannan fashewar ta haifar ba. Shi ma Abdullah Abdul Fatah Halani, wanda shi ne mai magana da yawun gundumar da abin ya faru, ya jaddada wannan batun. Ya ce an shaida masa cewa mutum ɗaya ne ya samu rauni. Halani ya ce jami'an tsaron da suka ba mu wannan bayanin sun tabbatar mana cewa mutum guda ne kawai abin ya shafa, kuma mun yi imanin cewa ba kowa ne ya aikata wannan abu ba illa Al-Shabab. Kawo yanzu dai ba cikakken bayanin wannan al'amarin domin ku ababen hawa na zirga-zirgar mutane a yankin sai da ƙarfe 8 kawai suke daina. Wannan fashewar ta biyo bayan wadda ta faru ne da rana, kuma ta yi dalilin mutuwar mutane 7 kana mutane 12 suka samu rauni.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC. Rahotanni na cewa motocin bus shaƙe da ƴan gudun hijiran ƙasar Sudan ta kudu daga bakin iyakar arewacin Uganda suna zuwa sansanin ƴan gudun hijira a cikin ƙasar Uganda, wanda yake yanzu nan ne sabon matattaransu saboda rashin sanin abin da ka iya biyo baya. Yanzu dai wannan sansanin shi ne sansanin ƴan gudun hijira mafi girma a Afirka, wanda sai ƙara girma yake yi kullum. Daya daga cikin bakin iyakokin da kuma ake tsallakowa zuwa wannan sansanin shine na Busia, wanda da kafa ma ana iya takowa daga Sudan ta kudu din domin shigowa kasar su na Uganda. Sai dai kuma sojojin ƴan tawaye sun sa ido ga bangaren masu shigowa cikin kasar ta Uganda, yayin da jami'an tsaron kasar Uganda su ma suna ɗaya gefen suna tantance masu shigowa kasar ta su, kuma suna binciken su ne domin ganin ba su shigo da makamai ba. Haka kuma kasuwa ta budewa masu babur domin ko suna daukar mutane suna tsallaka da su ana biyan su, amma kuma galibin ƴan gudun hijiran suna shiga cikin wannan sansanin ne hurjanjan domin ko suna fama da yunwa, kishin ruwa da gajiya. Daya daga cikin wannan ƴan gudun hijiran wani dan shekaru 30 mai suna Abu Taido, wanda kafin ya samu kansa cikin wannan yanayin malamin lissafi ne a makaranta a ƙasar ta su, ya shaidawa muryar Amurka dalilinsa na barin Sudan ta Kudu. Yace ya bar garin Yene inda yake domin kullum ana cikin harbe-harbe da kwashi kayan jama'a kana mata a yi musu fyaɗe.
Jami'an gwamnatin Donald Trump sun bayyana takaicinsu game da harin da aka kai da makamin guba a Siriya. Kana suna ba da kashe din yiwuwar ɗaukar matakin ramuwar gayya kan gwamnatin shugaban Siriya Bashar al-Assad, ko da dai Amurka ce kadai za ta kai wato za ta wannan matakin, ko kuma tare da wasu. A tare manema labarai na haɗin gwiwa da shi da Sarki Abdullah na Jordan, wanda yanzu haka yake ziyara a nan Amurka, shugaban Trump ya faɗa wato ya faɗa jiya Laraba cewa ba za a lamunta da wannan harin ba, kuma bai ɗebe tsammanin mayar da martani ba. Yace kai wa fararen hula hari irin wannan na makamin guba ya saba ma wato ka'ida. A ranar talatar wannan satin dai ne aka kai ma wasu bayan Allah hari, wanda wato gal akasarinsu wato fararen hula ne wanda ya rutsa da mata da yara har ma da jajirai. Shugaba Trump ya ce wannan mummunan al'amari ne. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a wato Kaduna garin gwamna, inda aka yi wani muhimmin taron tabbatar da zaman lafiya a jihar. Isa Lawan Ikara gare ka.
Da yake jawabi a wurin wani taron manyan malaman addinin Krista da Musulmi a jihar Kaduna, gwamna Malam Nasir Ahmad ɗan Rufa'i ya ce gwamnatin shi za ta bibiyi tashin hankulan da aka samu guda 15, kuma ta tabbatar ta hukunta duk wanda ke da hannu wajen tashin hankulan da aka samu tun can a baya.
Ɗaya daga cikin matsalolin kudancin Kaduna shine kashi 93 daga cikin 100 na 'yan sanda da jami'an tsaro da ke kudancin Kaduna 'yan wurin ne, abinda muka samu kenan. Saboda haka rigimar ma su ma suna cikin ta, ba tsaron suke ba. To muna nan mun sa duk za a yi posting ɗinsu out, ba mu san wannan jihar Kaduna ma a jihar Kaduna. A kai su wani jiha a kawo mana baki wanda za su yi aikin tsaro, ba su ɗauki gefen wannan ko wannan ba. Kuma ba wai wannan rigimar ta yanzu ba. Za mu koma baya, duk wanda aka yi baya, duk wanda ba hukunta ba, za a hukunta shi a wannan gwamnatin insha Allah. Domin abin da ya kawo wannan rikicin, sau 15 ana tashin hankali a jihar Kaduna, babban tashin hankali cikin shekara 37 shine ba a taba hukunta kowa ba. Masu kashe wani, masu zuga wasu su kashe wani, masu ba da makamai, ko wane ne, ko limami ne, ko pastor ne, ko bishop ne, ko soja ne, ko dan sanda ne, ko wane ne, ko sarki ne, wallahi tallahi sai mun hukunta shi.
Wasu daga cikin manyan malaman addinin da suka halarci wannan taro dai sun jingina matsalar da aka samu ta tsaro da rashin irin wannan taro na manyan malaman addinin da za su taimaka wajen ganin an samu zaman lafiya a Kaduna.
Sunana Reverend Dr. Sunday Ibrahim ne magatakarda na kan na jihar Kaduna. Ina ganin kaman inda gaske ne abinda ni naji a wannan harabar, ina ganin kaman kowa ya gaji da dulligingimin nan da muke gani. Inda yanda da mukan zauna kusan kowanne wata uku mu zauna mu duba mu yi ma junanmu fada mu gaya ma junanmu gaskiya, ina jin da kaman mun riga mun yi wannan so uku da duk wannan rigigimin ba za mu ce da ba za a same su ba, amma da ba za mu same su a yanda muke ganin su ba.
Sunana Usman Abubakar Babanta ne, shugaban majalisar limamai da malamai ta jihar Kaduna. Dama can tun kaman shekaru 30 da suka wuce ko 40 ma wannan taro ana yin sa, wanda yake ake hada tsakanin limaman addinin Krista da limaman Musulunci da shauran wanda suka shafi abin nan domin a tattauna akan abubuwan da suka taso. Sai dai lokacin da wannan gwamnati ta Kaduna state ta zo, to ta yi watsi da wannan abin. Wannan kuma yana ɗaya daga cikin abin da ya taimaka ya kawo mata matsala. To amma yanzu watakila ta farka, shi yasa ta kira.
Sai dai kuma limamin masallacin Juma'a na Al-Munnar Sheikh Tukur Al-Munnar ya zo da mabambancin ra'ayi.
Wallahi yau pastoci da reverend da imams idan aka tashi aka ce yes za mu zauna lafiya, Allah za mu zauna, ba sai mun zo gaban su ya excellency ba.
Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida na Ikara, kafin mu ci gaba ga wannan sakon.
Abada na layim da dangara gauri adalaji amma mi girma amma dori alaji no tima danna ma fama ade jorel balli da mi girmi
sai kuma jihar Adamawa inda mugunyar cutar nan ta sankarau ta fara barazana. Ibrahim Abdulaziz gare ka.
Da yake tabbatar da bullar cutar Dr. Raymond Dauda, wani likita kuma shugaban asibitin Banada wanda ke ma zaman kansa a Yola, yace zuwa yanzu sun koyi jinyar wasu da suka kamu da cutar.
Shi nake fada ko annan ma naga marasa lafiya guda daya biyu haka wanda suka zo kuma lalle ciwon sankaro ne. Abinda dai ba mu iya mun fahimta ba shine wannan ciwo din irin shi ne wanda gwamnatin taraya tana magana akai akan cewa ya canja sallo.
Ita dai wannan cutar ana ma daukar ta ne ta iska a kwayar halittar da ba a gani da ido kuma ta kama shafi abin da ke da alaka ne da numfashi. Haka ne kuma Najeriya na ma cikin bangaren kasashen Afirka da ke fama da wannan cutar saboda irin yanayin ta. To ko wasu matakai kamata jama'a su dauka domin rigakafin kamuwa da cutar? Hailayo dega ta bakin masanin kiwon lafiyan Dr. Raymond Dauda.
A yi kokari kada mutane su kasance da yawa a cikin ɗakin kwana, sannan kuma ɗakin kwana ya kasance iska yana iya shiga ya fita. A tabbata iska yana iya shiga, akwai window a bude wanda iska zai iya shiga har ya fita.
Mafi yawancin alƙaluman gwamnati na ko bayyana yawan waɗanda suka mutu ne a asibiti, a yayin da wasu kuma ke ma mutuwa a gidajensu saboda rashin abin hannu da za su ke ɗaukan ɗawainiyar kansu a asibiti. To sai dai yanzu haka hukumomin lafiya na ma ɗaukar matakai na shawo kan matsalar ta hanyar rigakafi da ba da magani da kuma yakwar wayar da kai akan kaucewa kwanciya a cikin ɗakuna saboda tsananin zafi. Dr. Fatima Atiku Abubakar da ke zama kwamishinan kiwon lafiya a jihar Adamawa ta mako bayyana irin matakan da suka ɗauka ne a yanzu.
Da farko za a fara ma mutane magana akan su radio da television a gaya musu abin da ya kamata su lura da, kaman mun san cewa ciwon sankaran in suka samu zazzabi, in suna amai ko in suka samu sankaran wuya, su yi kokari su tafi asibiti, kar su zauna suna cewa za su yi amfani da maganin gargajiya.
Kamar yadda alƙaluman cibiyar kare cututtuka ta Najeriya ke ma nunawa, ya zuwa yanzu kusan fiye da mutum 260 ne masu suka mutu a Najeriya sakamakon cutar sankarau, yayin da hukumar ta ce kusan mutane 2000 ne ake kyautata zaton cewa sun kamu da cutar ta sankarau a cikin wannan shekara. Kuma jihohin Zamfara da Sokoto da Katsina da Kebbi da kuma Niger ne suka fi fama da cutar a wannan karon. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahima, yanzu kan bari mu koma gefe guda. Usman Kabara ya gabatar mana da shiri na gaba.
Nakasa
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 ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa.
Mai sauraro assalamu alaikum, barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba, wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan makon za mu karkare hirar da muka faro ne da wani bawan Allah mai bukata ta musamman ta rashin gani, wato Malam Dallami Basharu, wanda kuma shine shugaban wata kungiya da ake kira da Anglo. wadda ke kula da harkar rubuce-rubuce da kuma dabi'i na abin da ya shafi makafi wanda ba sa gani domin samu su yi karatu kamar yadda kowa yake yi.
Kasa ba kasa wa jiba je kai ilimi dan ka zamo jigon al'umma
mu dai mun san da kasa ba kasa wa jiba je kai ilimi dan ka zamo jigon.
Amma kun da muka wuce ya tsaya ne a inda yake ba mu labarin yadda abubuwa fa suke wakana game da yadda suke zuwa kasar Geneva domin tabbatar da cewa suna samun rahotannin kasashe game da yadda ake yi da nakasassu da kuma abubuwan da suke fuskanta na ci gaba ko kuma koma bayan haka. Inda ma yace shi kanshi yayi wani rahoto ko kuma ya jagoranci duba wani rahoto daga kasar Uganda.
Kowani shekara namu zo nan Geneva har sau biyu mu duba duk rahoton da kasashe suke tura mana cewa ga yanda suke kula da nakasassu a kasan su, duk wanda suka sa hannu suka tabbata cewa da su kula da nakasassu sai su tura mana rahoto, sai mu duba mu tambaye su da su tura. Wasu ma suna tura ministocin su ma su zo, wani ma na tura ko vice president nasu su zo su gaya mana gashi ga yanda muke yi da nakasassu mu, ga abin da muke yi. Sai mu dudduba rahoton da suka tura mana mu tambaye mu yi musu tambayoyi. Bayan mun gama tambayoyin kuma sai mu rubuta abinda muka gani akan maganin ganin da sai muka mutura musu muke to wannan dai na neman gyara, wannan na neman gyara a kasan su. Ni nayi ana ba mu kasa da kasa mu duba rahoton su. So ni bara dai nayi Uganda, kasan Uganda. So mun tura musu abinda muka gani, abinda suka gaya mana. Kuma yan Uganda ma suna kira na su gaya min kai cewa sun gode kwarai da gaske, sun ji daɗi domin yanzu gwamnatin nasu suna harka da su sosai.
To mu a gida akwai labari? A gida Najeriya, rahoton gida Najeriya akwai labari?
To gida Najeriya har yanzu muna cikin matsala domin a cikin dokan din an ce in an sa hannu an tabbata bayan shekara biyu da tabbatawa din nan ya kamata a tura abinda ake kira initial report, report na farko da dai nuna cewa ga abin da. To mu dai muna baya har yanzu muna shekara biyar baya. To amma to muna kokari dai mu ga yanda da mu yi mu fito da namu rahoton din. Amma wai dan abin kunya ne wallahi a ce har yanzu mu ba mu fito da shi ba, kuma muna cikin committee din. Amma namu ina gari namu iya kokarin mu da gwamnati mu zauna mu ga yanda da mu.
To daga ƙarshe Malam Bashiru, wani sako kake da shi ga al'umma Najeriya gaba ɗaya, misali da gwamnati da mutanen gari da ku kanku wanda suke da bukata ta musamman?
To a bangaren gwamnati dai ya kamata gwamnati su dinga kula da maganar nakasassu. A daina kallon nakasassu kamar wayansu saniyan ware ne. Kowane dai na da nashi kwakwalwa, kuma akwai duk abin, akwai abubuwan da mutane da su gudunmawar da kowa dai iya bayarwa. To kada kalli mutum cewa da saboda shi ina da nakasa ba abin da dai iya a duniyan nan. To muna kira ma gwamnati su ja mu kusa mu tafi tare. Ba wai inda su yi abu ba sai su zo su kira mu mu zauna su yi mana maganganu kowa ya watsa ya je gida. Mu ma muna son a dinga samu a cikin aikin gwamnati ko director general ko menene duk abubuwan appointment din nan ai ya kamata mu ma na kasassu a samu a ciki. Ba abinda dai ana samu, muna da lauyoyi, muna da menene likitoci, engineer, dukansu a cikin a kungiyarmu. So ya kamata gwamnati su yi kusa da mu zauna tare mu zauna mu san yanda da mu kula da nakasassu a Najeriya. Kuma da yanda da mu yi harkar nakasassu na duniya gaba daya. So namu al'umma kuma ya kamata kowa ya san cewa nakasa ba wai mutum ya mutu bane.
Ba kasa ba ce inji shirin na.
Ba kasa bane ko kada. Kuma akwai nan kasasu da yawa suna harkokinsu da yawa a Najeriya ko ta ina. So ya kamata mutum ya san cewa in yana da yaro ko yarinya mai nakasa ba wai a jefa ta daki a kulle ta ba. A fito da ita waje tura ta makaranta ita ma za ta iya ba ta gudunmawa san ta girba. Kuma al'umma namu na kasasun kuma ya kamata mu tashi tsaye mu hada kanmu da kanmu domin in ba mu hada kanmu ba da a raba mu da su so su raba mu kuma abin da ma ke faruwa a Najeriya kenan so ya kamata mu hada kanmu guri daya mu san abin da muke nema mu yi magana da murya daya
tsinke dai bai shara sai dai taron tsintsiya
sosai sosai rai da gaske.
To muna godiya sosai Lami Bashir sai Allah ya kai mu wani lokaci kuma sannan da fatan duk wasu abubuwa in suka taso za a dinga sanar da mu saboda mu dinga tattaunawa cikin shirin na kasa ba kasawa ba.
Madalla na gode kwarai da gaske.
Biyan da shi kara na ce akwai da gudu game na kasa ina yin magana a wasu ma zuciyar suke ta fasa sai su ji idan ni kaga baira tana gamai na kasa kuma na kasan su na kokolo wani sitana ta fasa in ku haka ne ku yi ilimi ku gyara al'umma
na kasa ba kasawa ba na kasa ba kasawa ba
dan kasa mujiwan al'umma
watan wataran ibaya tsoron kai sai an
muna godiya malam Jibril Jalatu. Duka-duka nan shirin na kasa ba kasa ba na wannan mako ya kammala sai kuma wani makon in Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin na kasa dai ba kasawa ba ce. A madadin duk waɗanda suka sa hannu wannan shiri ya kammala musamman Julie Lazarus Gresham wacce ta hada mana sauti. Da shi kanshi baƙon namu wato Dan Lami Basharu. Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.
To a gaida abban su Mufassin yanzu kuma ga Baba Yakuma Eri da shirin jaridun Ghana.
Dan fara shirin jaridun ne da jaridar Daily Graphic wacce ta yi kanan labarai mai cewar cutar sankarau ta kashe ɗaliban makarantar Kumasi Academy Senior High da ake kira Kumaka a takaice. Jaridar Daily Graphic ta kara da cewa tuni aka samu labarin mutane 26 daga makarantar da suka je asibitoci daban-daban sun kamu da cutar sankarau wanda hudu a cikinsu suka mutu. Jaridar Daily Graphic ta ce wakilinta a birnin Kumasi Kwajubafo Donko ya halarci taro manema labarai da ministan jihar Ashanti Mr. Simon Mensah ya yi a jiya Laraba a harabar makarantar a unguwar Asakwari Mampong. Jaridar ta ce wakilin nata ya rawaito mata ministan na faɗa cewar inda dai an kai waɗanda suka mutu a asibiti guda ne to da an gano bayyanar cutar da wuri-wuri. Sai kuma jaridar da Statesman wacce ita kuma ta rawaito labarin ziyara da mataimakin shugaban bankin duniya na Africa Mokhtar Diop ya kaiwa shugaban Ghana Nana Addo Dankwa Akufo Addo inda ya bayyana masa aniyar bankin duniyar na taimaka masa ya kyautata kalubalolin tattalin arziki da kasar Ghana ke huskanta. Jaridar ta ce Mokhtar Diop ya ce bankin na nuna damuwan ga yadda tattalin arzikin kasar Ghana ya taɓarɓare wanda ɗaya ne a cikin manyan tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma kuma bankin ya himmantu wurin taimakawa Ghana ta fita daga cikin hali da ta samu kanta a ciki. Diop ya yabawa matakai da shugaba Akufo Addo yake dauka na sake farfado da tattalin arzikin kasar. Jaridar da Statesman ta ce a nasa bangare shugaba Akufo Addo ya gode wa Mr. Diop da wannan ziyara da ya kawo a Ghana da kuma irin rawa da Diop ke takawa a fannin sha'anin kuɗi a faɗin duniya. Idan muka leka jaridar Ghanaian Times zamu ga ta rawaito cewar haɗakar kafofin yaɗa labarai ta kaddamar da wani gagarumin gangamin yaƙi da masu haƙan zinari ta ɓarauniyar hanya da ake kiransu galamsai a Ghana. Jaridar ta ce wannan gangamin zai faɗakar da jama'a game da wannan aika-aika kuma kotu za ta taimaka wurin kawo ƙarshen ayyukan masu haƙan zinari ba bisa ka'ida ba. Jaridar Ghanaian Times ta ce da yake jawabi wurin kaddamar da shelar ministan filaye da albarkatun ƙasa John Peter Amewu ya kira ga kafofin yaɗa labarai da su yi tsayin daka su fallasa sunayen duk wani mai bada taimako ga waɗannan 'yan ɓata gari ko da menene matsayinsa a cikin ƙasar. Jaridar ta ce ministan ya ƙara da cewa akwai wasu manya da suke ba waɗannan mutane ƙwarin gwiwa ƙarƙashin ƙasa da suka haɗa da 'yan siyasa da sarakunan gargajiya amma ba su fi ƙarfin 'yan jarida su bayyana sunayensu ba don haka ya gargaɗi 'yan jaridan da su yi amfani da kafofin labaran nasu su taimakawa ƙoƙarin da gwamnati take yi a wannan yaƙi da 'yan galamsai. daga ƙarshe sai jaridar Delegat wacce ta rawaito hulicin tsohon ministan ciniki da masana'antu Ecos Pio Gabra inda yake kwatanta hali da jam'iyyarsa ta NDC babban ƴar hamayya ke ciki a halin yanzu a matsayin mota ce da ta lalace wacce take neman gyara nan da nan. Jaridar Delegat ta ce Pio Gabra da yake neman yayi wa jam'iyyarsa ta NDC takara a zabe mai zuwa ya ce ya kamata a koma baya a sake duban abin da ya sa jam'iyyarsu ta fadi a zaben bara kafin ta nemi lashe zabe na gaba. Da wannan muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na Ghana, Baba Yakub Makiri sashen Hausa na muryar Amerika.
To, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Baffa Adama Rafata daga ƙaramar hukumar Gombe jihar Adamawa Najeriya. Irin manya da ake kamawa da almundana a ƙasar nan da yawan dukiyar da aka sata a gwamnatin da ta gabata musamman na PDP wallahi yana da tsoratarwa kwarai da gaske. Kai ka ce a wancan zamanin babu gwamnati, babu doka kuma babu oda, babu dan sanda kuma babu alkali.
Assalamu alaikum, da farko sunana Aminu Mai Shayi na garin Garbace da karamar hukuma ta Bani ta Taraba tarayyar Najeriya. Kandai da wannan kasafin kuɗi na Muhammadu Buhari da ya yi wanda kuma aka kira cewa za a yi hanyoyi masu dama a Najeriya, kuma hanyoyin nan waɗanda kowa ya san cewa sun lalace, babu shakka abin farin ciki ne cewa gwamnati ta san da koke-koken talakawa na wannan hanyoyi da suka lalace.
Assalamu alaikum. Mai magana Amadu ne mai faci kofar tasha da ga Kibistan Najeriya biyo ya kuɗi sai mun sako na ta'aziyya ga iyalan Sheikh Al-Hassan Saidu Jos wanda Allah ya wa cika wannan rana. Allah shi masa rahama, Allah ya sa ya huta, Allah ya sa canta jimai nan. Nagode.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya America. Sunana Alhaji Musa American Suya Kebbi Najeriya. Ina ka kira ga sarakunan Najeriya da manyan malaman Najeriya da manyan dattijawan Najeriya da matasa mu tashi tsaye mu gyara kundin mulkin Najeriya. Kar mu koma yadda waɗannan azzalumai suna sauka daga gwamnati shekara 8 shi Senate. Kar mu yadda da wannan tsarin domin wannan zaluncin nasu ya yawa. A ci amana kananan hukumomi kuma a ci amana a majalisa. Gaskiya ba mu yadda da wannan tsari saboda mu tunda abin ba gado bane. Duk wanda ya yi gwamnati shekara 8 to ya koma gida ya zauna can zaluncin da ya isa.
To yanzu kuma ga Ladan Ibrahim Aiwa ya dawo da labaran duniya amma a takaice.
Gwamnatin shugaba Donald Trump ta jingina barazanar da ta yi na cewa za ta raba duk wasu iyalan da ta kama suna tsallaka bakin iyakar Amurka da Mexico domin shigowa cikin Amurka. Jiya ne ministan harkokin cikin gida John Kelly ya shaida wa majalisar dattijai cewa uwa da ƴaƴanta ba za a raba su ba sai dai idan ya zame wajibi yin hakan. Wani jami'in 'yan sanda a ƙasar Somali ya ce an ji ƙarar fashewar wani abu a daren jiya Laraba. Captain Aden Hassan ya ce fashewar ta auku ne a gaban shagon sayar da abinci wanda ke kusa da gidan tsohon jakadar Turkiya da ke yankin Hodan. Hassan ya ce an ji wannan ƙarar kusan duk a faɗin birnin sai dai kawai yanzu ba san irin ta'adin da wannan fashewar ta yi ba.
To nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Kafin mu yi sallama da ku ga sakon ta'aziyyar rasuwar Dr. Alhassan Sa'id Jos wanda ya dade yana jaddada ilimin boko da na addini bai daya. Allah ya rahamshe shi. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Maladin Ibrahim Ayawa da wanda ya hada mana sautin Salamon Abo da injiniyan mu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai anjima.